tsaro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin illa da kuma tasiri da farin hulan da ke tallafawa yan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da yan ta'addan a yankin tafkin Chadi to madalla rahotanni da dama daga kasashen yankin tafkin Chadi inda ake samun wasu fararen hula na tallafawa mayakan Boko Haram da Iswa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics wato ire-iren kayayyakin abinci man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum to shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa yan ta'addan taimako tambayar kenan da naiwa masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya
tambaya da kai ka garba ta kashi biyu na farko ka ce menene illa irin waɗannan mutanen da suke ba yan ta'adda taimako akan yakin suke to yana da illa sosai saboda shi ne yaki ko dan ta'adda ne ko kuma ko su ma sojojin ƙasa wato kamar sojojin Najeriya yaki ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci nasu communication ko in ce samun labarai samun bayanai da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that so kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma yan ta'adda to kaga wannan din baya da kyau kuma zai abin nan zai shafi aikin da sojoji suke yi so yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan yan ta'adda taimako kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin suna kusa da jama'a so sun san irin shirye-shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane
a bangaren ɗaya kuma su ma dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadin wato MNJTF na ci gaba da caccafke irin waɗannan mutane kamar yadda babban kwamandan mai barin gado Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke mana ƙarin bayani
kuma maganar masu tallafa musu logistics suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mangono da suke da sojoji ta wajajen Baga wajajen Damasak wajajen Biyo da sauransu da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa suna daukan abubuwa za su kai ma su yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci kamar magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane zance sun kai goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce yanzu suna hannu kuma muna nan muna bincike
to shin menene tasirin kakkam irin waɗannan mutane da ke tallafawa yan ta'addan har ila yau ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu
to tasirin da yake da shi sai mu ce wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin Chadi ko sojojin Najeriya suna samu suna katse hanyar da yan ta'adda suke samun taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur duk da irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su yan ta'adda su ci gaba da zama dan ba tare da waɗannan abubuwa ba su ma kamar yadda aka ce jiki da jini idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu to kaga irin karfin da za su samu na kai hare-hare yana da kyau
to shin menene tanaje-tanajen dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu
akwai sharadi ne sharadi ita dokar yaƙi wanda yake ni abu ne wanda yake nayi nazari akai dokar yaƙi ta ba farin hula kariya in aka ce farin hula wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko tafkin Chadin ko Najeriya kuma baya cikin Boko Haram to muddin dai mutum baya cikin waɗannan bangarori biyu da suke yaƙi bai kamata a kai mishi hali ba kaga alal misali faran hula bai kamata sojin Najeriya su kai mishi hari ba su ma in Boko Haram in za su bi dokokin kasa da kasa ba za su kai ma you know hari akan irin waɗannan mutane ba to amma kuma ita wannan dokan yakin idan kana so ka samu wannan kariyan a matsayin gaba a matsayin ka na faran hula akwai abubuwan da suke zaka iya yi akwai abubuwan da ba zaka iya yi ba akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta tashi su kuma waɗanda suke yaki din za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarraki a wurin su a idan tarraki yana kawo a wurin su za su iya kai ma daukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya daukan mataki akan ka wato kuma a cikin akwai wannan wato magana ce wanda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yakin ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaki ko bai shiga cikin yaki ba akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yakin kenan ko bai shiga cikin Boko Haram ba alal misali idan ya je shi kanshi yana kai hari akan sojoji yana ruwanta su ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki yana tare su wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin ɗan Boko Haram ba wannan dokan yaki ta dauka cewa wannan ya shiga cikin yaki murara to a cikin wadannan abubuwan da suka mu ayyukan da za a yi shiga aiki murara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistics ka ku taimakawa kamar da su Peter da kuma bada bayani shi ma wannan doka idan faran hula yayi haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaki murara to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka ba ta dauke su cewa ya shiga cikin yaki murara ba alal misali kaga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutun ya tsallake wannan layi ya shiga cikin cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da dan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda international committee of director suka yi cewa menene faran hula zai yi a ce za ya kai mishi yaki don ne kuma dan faran hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyane suke duk inda you know sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin kawai muna kokarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a san a shi yaki ba shi ma yanzu ya zama a yaki yanzu a cikin zamani ne yanzu ya zama kamar shi ma kwallo ne kamar kwallon kafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaki akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai kuma abubuwan da za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda nace akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta kasa da kasa ta bashi wannan kariyan ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da nazari sosai saboda kasan inda wahalan yake shi irin wannan yaki na Boko Haram su ɗan Boko Haram din wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kaman kaga yanzu idan ko mutum ɗan Boko Haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani ɗan shi ko wani yaron shi a ji a far mishi in dai ba shi ma wannan ɗan ya girma bane ya ce ya shiga cikin Boko Haram to abubuwan da zan ce ke
masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su Air Commodore Ahmed Tijjani Babagama mai ritaya yayi tsokaci sai dangane da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaki da ta'addanci da ake a halin yanzu a wannan shiya
dole ne mutane su kula su jajirce sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa a su wannan dakaru na yankin Chadi wannan ya zamanto dole ne su bada haɗin kai a NNA JTF ana kai da domin a cikari wannan babban yaki na 'yan kasuwa da 'yan Boko Haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'annan runduna na yankin Chadi su bi wa'annan mutane da suke ba da taimako ta abinci ta kayan yaki da sufuri wato logistics da sauransu a kan cewa wa'annan mutane su ma afka musu a hana su wannan abu a na biyu shine wannan babban laifi ne ga mutane su ba da goyon baya a wa'annan 'yan Boko Haram da wa'annan 'yan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi yayi babban laifi ya ci amanan kasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin Chadi ai aiki kafada da kafada domin a yaki da wayannan ƴan ta'adda domin a samu nasara akan su.
A bangare ɗaya kuma mai mazaunan yankin ke cewa Abdul Karim Abbas mazaunin yankin Tafkin Chadin ne.
Tun noman da aka yi bana ba taɓa irin sa ba, ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu. Amma kai saka tafi wani gari ne daga giwa ka je funtuwa ka je ka dawo lafiya kalar. Amma mu daga nan zamu je har Chad zamu tafi, har Kamaru zamu shiga, har Malbotere zamu tafi mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali. Mutane suna tafiya. Allah na kawo bandan kifi daga Chad. Ka gane da ba a kawo. Ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo. Ana kawo daga Marse ba a kawo. An yi noman shinkafa ga shinkafa kacakaca yanzu. An yi noman hatsi ga hatsi ya soka. Albasa ga idan kacakaca. To me zamu
Daga bisani General Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi ƴan ta'addan da ke cikin daji da su miƙa wuya tun da girma da arziki domin a cewar sa a ƙudurin sojoji shine tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba.
To yanzu dai in ana magana ya kamata su wannan ƴan ta'addan su san cewa kuma yana da lokaci. Yanzu kuma lokaci yayi da za su ce wannan abin ya isa haka su fito. Mun tura maka hotuna, kaga hotunan mutanen da muka kama, kana ganin su zaka ga wuya, ka ga yunwa, ka ga dai cewa an yaudare su, ba lafiya ba wani abu. Dole sojojin Niger din da sojojin Najeriya sai da suka ba su dan tallafi medical supplies suka taimaka musu, domin ka ga mutanen nan kaman za su mutu, sun je sun zauna a daji. Ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai su suna addini. Wannan ba addini bane, wannan yaudara ne.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina zan shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.